السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، yau Asabar 25 ga watan Ramadan, wanda yi bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara 1447, wanda yi daidai da 14 ga watan 3 shekara ta 2026. Wannan shine majalisin mu na 25 daga cikin majalis na tafsirin Al-Qur'ani mai girma na wannan shekara. Akwai mai tambaya da yake tambaya dangane da abin da ya shafi kiran sallah, cewa as-salatu khairun minan nawm. A kiran sallah na farko ake yi ko a kiran sallah na biyu? Wannan mas'alar mas'ala ce wadda take da daddiyar mas'ala mai sabani a tsakanin malamai dangane da ita. Shin ana yin as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah farko ne ko ana yi a kiran sallah na biyu? Da haka malamai sun yi sabani tun da dadewa har izuwa yanzu dangane da wannan mas'ala. Yasa za mu ga galibi kowane wuri da irin yanayin yanda suke yi. Wani wurin in ka je za ka ji ana kiran as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na farko, wani wurin kuma in ka je za ka ji ana as-salatu khairun minan nawm a kiran sallah na biyu. Kamar yanda yake shine ake amfani da shi a haramin Makka da Madina, as-salatu khairun minan nawm ana yi a kiran sallah na biyu ne, ba a kiran sallah na farko ba. Da kan ka ji kiran sallah su a can an yi babu as-salatu khairun minan nawm, to wannan kiran sallah na farko ne. In ka ji as-salatu khairun minan nawm kuma kiran sallah na biyu ne, to wannan shine. Mu kuma anan za ka ji wani wurin ana yi a na farko, wani wurin ana yi a na biyu. To haka mas'alar take, mas'ala ce wadda take mai sabani a wurin malamai. Duk dare akwai hadisi ya zo a cikin Musnad na Imamu Ahmad da kuma As-Sunan na Al-Imamu An-Nasa'i, wanda aka rawaito daga Abu Mahzura radiyallahu anhu, wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya koya mai kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm, kuma yana yin as-salatu khairun minan nawm fil adhan al-awwal a kiran sallah na farko. A kiran sallah na farko haka yazo a cikin lafazin hadisin. Amma duk da haka waɗanda suka ce a kiran sallah na biyu ne ake yi, sun yi ma wannan hadisin fassara da ma'anoni daban-daban. Suka ce abinda ake nufi da al-adhan al-awwal, ana nufin kiran sallah na biyun ake nufi, shine ma'anar al-adhanul awwal, domin ana ce ma iqama al-adhan, kamar yadda manzon Allah ya ce baina kulli adhanaini salah, tsakanin duk kiran sallah guda biyu akwai sallan nafila. Me yake nufi da kiran sallah guda biyu? Kiran sallah da iqama. Suka ce to anan kiran sallah da iqama ake nufi. Wannan ce al-adhanul awwal, ma'ana kiran sallah. Wanne ne al-adhanu tsani? suka ce iqama ake nufi suka ce domin kiran sallan da aka ce ana yi na as-salatu khairun minan nawm an ce idan za kai kira na sallar asuba suka ce wancan kiran na farko ba kira na sallar asuba bane kira na sallar asuba sai idan lokaci ya shiga sai al-fajr ya fito sannan lokacin yake zama kiran sallar asuba wancan kuma na tayarwa ne na fadakar da mutane ne da haka na sallar shine na biyu to kuma a cikin hadisin an yi ishara in za a kira sallar asuba to kuma sallar asuba ana kiranta ne bayan fitowa al-fajr kenan a kiran salla na biyu ne da haka da aka ce na farko a hadisin ana nufin na farko lura da iqama da kuma kiran salla sai zama shine na farko na iqama kuma ta zama ita ce kiran salla na biyu shine ma'anar da suka ba hadisin waɗansu kuma suka ce ai kiran sallar farko da ake nufi ba ana nufin wancan na farko da na biyu ba a sallar asuba waɗanda ake yi guda biyu ana nufin kiran sallar farko saboda kiran sallar asuba a wuni shine kiran sallar farko sai na azhar sai na la'asar sai na magariba sai na isha'i da aka ce al-azanul awwal ma'ana kiran sallar farko da ake fara yi masalla kuma sallar da ake fara kira masalla ita ce sallar asuba kuma kiran salla na sallar ana yin shi ne a kira na biyu shi na farko ba kira na sallar bane da aka suka fassara shi da wannan ma'ana amma wanda suka tafi akan cewa a na farko ake yi suka tsaya akan zahirin lafazin hadisin cewa an ce yayi as-salatu khairun minan nawm a kiran salla na farko da aka magana kiran salla na farko suka ce ana nufin biyun nan na asuba da na ɗaya da na biyu to na farkon shine ake yi mai as-salatu khairun minan nawm wanda da yawa wasu daga cikin malamai suka ɗauki wancan ƙaulin waɗansu kuma suka ɗauki wannan ƙaulin na cewa ana yi ne a kiran sallar farko da aka mas'ala ce wadda take akwai saɓani akwai nassi a kai amma nassin kowa da yadda ya fassara shi da irin ma'anar da ya bashi ya ɗauki wanda yake ganin shine daidai a wannan zamanin waɗanda suka tafi akan wannan ɓangare na farko shine fatawar Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala akan cewa a kiran sallar asuba kiran farko ake yin as-salatu khairun minan nawm amma Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ma duk sun tafi akan a kiran salla na biyu shine ake yin as-salatu khairun minan nawm da ta mas'ala ce wadda take mai sabani ba wata mas'ala ta tayar da jijiyar wuya ba ta ga wanda mutane suka natsu da shi suka gamsu da shi sai su tsaya a kan shi ko kuma abinda ka samu shi ne al'ummar da kake rayuwa a ciki suke tafiya a kai to sai ka tsayu a kan shi gudun haifar da saɓani a cikin al'umma da abinda yake ba wani al'amari ne mai girma na wanda ya kai farilla ko rukuni a cikin addini ba na'am to amin haka shine abinda wasu daga cikin da yawa dama malamai suke kawowa a ce as-salatu khairun minan nawm lokacin ana bacci kenan an tashi in an yi kiran sallar farko a mutane sun tashi sai aka zo kiran salla na biyu kuma sai a ce as-salatu khairun minan nawm bayan an riga an tashi sun riga sun tashi wanda yake bacci ne za a ce mai as-salatu khairun minan nawm sai ya tashi salla ta fi bacci da haka yana daga cikin abin da suke kafa hujja da shi yasa Sheikh Albani yake cewa wanda ya fi dacewa a yi a kiran sallar farko a shar'an wa aqlan a shar'ance da kuma a hankalce ya ce to a hankalce ga wannan shine dalilin da ya bayar a shar'ance kuma wancan hadisin da aka kafa hujja da shi wallahu alam wa alaikum assalam nam As-salatu Naam Shi wannan ana magana akan kiran sallah ne A kiran sallah mutum biyu ne suke yi Akwai wanda yake yi kiran sallah farko akwai wanda yake yin kiran sallah na biyu Bilal yana yin kiran sallah farko Abdullahi ibn Ummi Maktum yana yin kiran sallah na biyu Sai manzon Allah ya ce ku ci gaba da cin abinci In kun ji kiran sallan farko kada ku tsaya kiran sallar Bilal kenan hatta yu'azzina ibn ummi maktum har sai Abdullahi ibn ummi maktum kun ji kiran sallan shi yace saboda shi makaho ne baya yin kiran sallah hatta qila lahu asbahta asbahta sai an ce mai alfujr ya fito to sannan sai ya tashi ya kira sallah mana daga ka ji kiran shi alfujr ya fito kenan sai a tsayar ina wannan hadisi shi yana magana ne akan sahur yin sahur da kuma yanke sahur a lokacin da ake cin abinci baya magana akan as-salatu khairun minan nawm ko kuma rashin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallah sai dai idan ya zo a riwayar hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa yana kiran salla da cewa a cikin kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan nawm to sai wannan hadisin sai ya karfafe shi a karfafe shi ta yaya sai a ce to ai dama manzo Allah ya ce shi yake kiran sallah na biyu kuma gashi an sami riwayar hadisi a kiran sallar shi akwai as-salatu khairun minan nawm kenan a kiran sallah na biyu ake yi ala taqdir din haka ne an sami ruwaya ta hadisin Abdullahi ibn Ummi Maktum cewa yana yin kiran sallah da as-salatu khairun minan nawm amma ba a sami riwaya ingantacciya ba cewa yana yi da salatu khairun minan nawm sai zama hadisin yana nan akan babin shi magana ne akan aje sahur da kuma rashin aje sahur in an ji kiran sallar Bilal to wannan za a ci gaba da cin abinci kiran sallar farko ne in an ji kiran Abdullahi ibn Ummi Maktum to za a tsaya domin shi sai an fada mai alfujr ya fito sannan yake tashi ya kira sallah to shine bambanci tsakanin hadisan guda biyu na'am ya ce Bilal shine yake as-salatu Bilal shine yake as-salatu khairun minan nawm qarina ce wacce da take karfafa magana ta farko cewa akan hadisi kiran sallah na farko ake yi idan Bilal aka samu yana yin as-salatu khairun minan nawm wani bangare zai karfafa cewa ana yi ne a farko saboda a wannan hadisin manzo Allah ya nuna shi yake yi a farko wallahu alam wannan yana tambaya cewa mutum idan ya zo masallaci ya shigo sahun gaba ya halatta wai ka zo da wuri za ka iya zama a wajen da ka san akwai manya da ke zama a wajen bayan amma magana sai ka ce wai ai babu mai waje a masallaci shi asali abin da ya shafi sahu a sallah kowa yana da dama ya shiga ko ina a cikin sahu a masallaci sai dai ka'idar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayar shine li yaliyani minkum ulul ahlami wan nuha manzon Allah ya ce waɗanda za su rinka zama a bayana a cikin sahu ya zama mutane ne masu ilimi masu hankali waɗanda suka san abin da suke yi su ne za su rinka zama a bayan liman a cikin sahu to wannan shi ne abin da ake bukata idan ya zama wuri ne wanda za a bar shi a buɗe kowa ya zo ya zauna to zai zama an kore wannan umarnin kenan na liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Amma mutanen da suke masallacin su suka san suwa ya fi cancanta su zauna a wurin nan da ya kamata. Daga kai da ka zo a matsayinka na bako ba za ka zo ka ce kai ma dole sai ka shiga wannan wurin ka zauna ba. Wannan ababun liyani minkum ulul ahlami wan nuha ke. To sun san suwa ne ne ulul ahlami wan nuha. Sun san suwa ya cancanta su zauna a wannan wurin a bayan liman. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an yi kuskure ya gyara. Akwai wanda zai tsaya a wurin ne saboda idan an samu matsala a sallah a janyo shi ya zo ya yi ma mutane sallah, ya cika ma mutane sallah. Akwai wanda zai tsaya a wurin saboda wasu matsaloli na kayayyakin da ake amfani da su a masallaci. In sifika ta yi matsala zai iya gyarawa, zai iya yin wani abu da wannan. Da ire-iren waɗannan abubuwan wanda aikata ne wanda ba kowa ne zai iya zuwa haka kawai yana tsaye a wurin irin wannan abin ya faru ya ce bari ya yi kaza ba. Daga in ka zo wuri ka ga mutane da suna da inda suka ware ma ulul ahlami wan nuha to kai ma ka tsaya a daidai inda ya cancanta da kai. Shi ne abin da ake bukata. Kada ka ce ai tunda ba mai wuri a masallaci ba mai wuri a kaza dole ni ma sai na shiga wuri na zauna. Daga wannan akwai karancin fahimta da kuma rashin mutunta tsari da duk inda ka je akwai tsarin da ake bi da kuma yanda ake gudanar da wurin. Don ka je kawai ka kalli wani tsari ake bi in dai ba tsari ba ne wanda ya saba ma Allah wanda saban Allah ne ko zunubi kai bi wannan tsarin. Ka tafi akan yadda ake gudanarwa. Kada ka je ka fahimto wani nassi guda ɗaya ka zo ka tsaya a kan shi ka ce kai sai ka yi kaza. Kai ai ka ji a hadisi an ce kaza kai ma ba ya za a yi kaza. A ba haka ake yin aiki da shari'a ba. Sai ka nemi waɗanda suke da ruwa da tsaki abin. Sai ka tattauna da su sai ka fahimci dalilinsu da hujjarsu. Su fahimci dalilinka da hujjarka. Sai wanda yake da kuskure sai ya gyara. To wannan shine abin da ake nufi. Da haka duk inda ka zo ka yi kokari ka yi amfani da abin da ka samu mutane a kai. Abin da ya kamata a gyara akwai hanyoyi na gyara da hikima ta gyara. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati alhasana. Da haka akwai hanyar da zaka bi ka shigo ma mutane da kuskure ka san yadda zaka gyara musu kuskuren da suke kai. Amma ba tsari na cewa tun da dai ba a hana ba dole sai ka yi. Wannan yana cikin abin da ya saba ma ladabi na shari'a. Wallahu alam. Mun tsaya a darasin da ya gabata a kan aya ta 110 ko? Za mu tashi a kan aya ta 111.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين.
نعم. الله من أوكت سركية وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا سو يهوداوا دسما سو نصارى معنى أهل الكتاب قبات ينسد يهود نصارى suna cewa lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna illa man kana hudan aw nasara sai wanda ba yahude ne shi ko kuma ba nasari in ba ba yahude bane ba kuma ba nasare bane lan yadkhul aljanna ba wanda zai shiga aljanna bara aljanna ta waɗannan nau'o'in mutanen ne ko dai ba yahude ko kuma ba nasare. Sai Allah ya ce tilka amaniyuhum, wannan kawai burace-buracensu ne, burinsu ne kawai da fatan da suke yi cewa su ne kawai ɗan aljanna. Sai Allah ya ce kul ka ce musu ya Rasulullah, su da suke faɗan wannan maganar, hatu burhanakum, ku kawo hujja. Ai ta da'awa ba da baki kawai ake yi ba, duk wanda ya yi da'awa abinda za a nema a wurin shi ya kawo hujja da dalili. Kul hatu burhanakum, ka ce musu to ku kawo dalili, wanda yake nuna ba wanda zai shiga aljanna sai ba Yahudi ku Yahudawa ku ma Nasara, ku kawo dalili wanda yake tabbatar da cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba Nasari. In kuntum sadiqin, inda gaske ne abinda kuka faɗa gaskiya ne, idan in kun kawo dalili ya tabbatar da gaskiyar ku shikenan, idan kuma ba ku iya kawo dalili ba to wannan ya nuna ku ba gaskiya bane abinda kuka faɗa, kawai kirkira ne kuka yi, kuka danganta ma kanku cewa ku kadai ne ƴan aljanna. Wannan ayar wani nau'i ne na daban daga cikin nau'o'i na aibuka na bani Isra'il, wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ci gaba da kawo mana daga cikin miyagun laifukansu da aibukansu shi ne suna kawo cewa su ne kawai zaɓaɓɓu a wurin Allah. Daga cikin miyagun ayyukansu suna da gururi da ji da kai cewa su kawai su ne wasu, duk wanda ba su ba ba kowa ba ne. To wannan yana cikin miyagun laifukansu da aibukansu da Allah yake ba mu labari a kai kuma yake aibanta su da shi. Da haka wannan gururin har ya kai ga cewa suna jin cewa babu wani ɗan aljanna sai su, duk wanda ba su ba kuma ɗan wuta ne. To wannan shi ne tsabar gururi da ji da kai da ji da isa wanda Allah yake zarginsu da shi a kai. A nan wannan ayar Allah ya haɗa su su biyun gaba ɗaya, ya ce ba wanda zai shiga aljanna sai wanda yake hudan. A nan ba a ce Yahudiyan ba, sai aka ce illa man kana hudan. Waɗansu malamai suka ce hudan jam'i ne na ha'id, wanda ma'anar ha'id shi ne at-ta'ibur raji'u ila al-haqq, wanda ya tuba ya dawo zuwa gaskiya. Domin daga wannan ne aka samo sunan ba Yahudi ko Yahudawa, suna cewa inna hudina ilaika, ya Allah mun dawo mun tuba mun koma zuwa gare ka, shi ne ake ce musu Yahud. To wayannan suka ce an ce hudan saboda jam'i ne na al-ha'id, shi ne ar-raji'u ila al-haqqi wat-ta'ib, mutumin da ya tuba ya dawo zuwa ga gaskiya. Sai aka sifanta su da wannan sifar tasu, shi yasa yazo a qira'ar Ubay ibn Ka'ab da Abdullah ibn Mas'ud suna karanta ayar وقالوا كونوا يهودي وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا أو نصرانيا. سنا كرنتا شي ده wannan lafazin sai zama kenan ma'anar abin duka ma'anar ayar ma'ana daya ce da hudan da yahudiyan duka ana nufin ba yahudi. Da haka suna cewa ba mai shiga aljanna sai ba yahude sai kuma ba nasari. Shin suna fadan wannan ne gaba dayan su da Yahudawa ba Yahudi yana cewa da Yahudi da Nasara ne kawai za su shiga aljanna, ba Nasara yana cewa da Nasara da Yahudi ne kawai za su shiga aljanna, ko ba haka bane? A ayar ba haka take nufi ba. Ayar abinda take nufi shine Yahudawa suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan, Nasara suna cewa lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan. Shi ne abinda kowanne yake faɗa a tsakaninsu. Yahudawa su ce ba mai shiga aljanna sai ba Yahudi, Nasara su ce ba mai shiga aljanna sai ba Nasari. Da haka ba Yahudawa ba su yadda ba Nasari zai shiga aljanna ba, Nasara ba su yadda ba Yahudi zai shiga aljanna ba. Kowanne a wurin shi lan yadkhul aljannata illa man kana hudan a wurin Yahudawa, sannan lan yadkhul aljannata illa man kana nasraniyan a wurin Nasara. Sai Allah ya hikaito maganar su gaba daya, ya hada maganar a wuri daya. Wa qalu lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara, daga kowanne maganar shi ta kunshi maganar shi kadai daban ba wai dukansu sun yadda da cewa su biyun ne za su shiga aljanna ba domin za mu ji a gaba abinda suke fada cewa wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay ba wanda ya yadda da addinin wani daga ba wanda ya yadda dan uwan shi zai shiga aljanna a ciki daga kowa Allah yana hikaito mana da awar da shi yake yi ne a karan kanshi yahudawa ga da awar da suke yi nasara ma ga da awar da suke yi akan cewa su kadai ne yan aljanna sai Allah ya ce tilka amaniyuhum waccan maganar da suke fada burace-buracensu ne kawai burace-burace kawai suke yi a nan an ce lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara buri nawa ne a cikin wannan magana buri ɗaya kowa yake da shi amma sai Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan waccan burace-buracensu ne aka kawo shi da burace-burace da yawa sai yasa waɗansu malamai suka ce duka ya shafi abubuwan da suka gabata a baya daga cikin burace-buracensu wadda kathirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara suna da burin su mai da ku kafirai ku ridda wannan burin su ne ko ba burin su bane burin su ne sannan yana daga cikin burin su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan ko lan yadkhul aljannata illa man kana nasara duka wannan cikin burace-buracen su ne da sauran wanda suka gabata a baya wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'aduda wannan shi ma burin su ne duk suke yi da haka duka Allah ya tattara gaba daya yace tilka amaniyuhum wayannan burace-buracen su ne kawai gaba daya tarin burace-burace ne kana da burin abu kawai saboda tsabar buri da karfin gwiwa sai ka mai da burin ma ya zama waƙi'i ya zama gaske shine abin da suka yi suna burin cewa su ne ƴan aljanna ƙarshe sai burin ya kai su da cewa lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara ana samun irin wannan burin a cikin ɗan adam ko ya rinka fatan abu kuma yana fatan abin har abin ya yi ƙarfi ba ya rinka gani anya abin ba gaske ba ne kuwa abin ba tabbatacce ba ne ko mutum ya yi ƙarya ko da ya san ƙarya ne daga ma shi da kanshi ya zo ya rinka shakka a kan ƙaryar nan anya ba gaskiya ba ne ma'ana shi da kanshi ya yi ma kanshi ƙarya kenan ko ya hau kan ƙaryar da ya yi kamar ƙissar wanda ake bayarwa ya zo ya yi ma mutane ƙarya ya ce ai ga shi san gidan Alhaji Wani ana walima sai ga mutane suna ta rugawa ana tafiya yana zaune yana jira ga mutane dai kowa sai rugawa yake yi yana bin hanyar kuma bai ga kowa ya dawo ba ya zauna dai shiru yana ta tunani sai ya fara anya kuwa ba da gaske ba ne kuwa kawai sai ya ɗauki hanya ya ruga ya tafi kaga ƙarya ce ya yi kuma ƙaryar ta shafe shi shi karan kanshi ya yi ma kanshi ƙarya saboda tsabar buri da yake da shi da zato na kwaɗayi sai ya mai da zaton ya zama ƙarya ta zama gaskiya to irin abin da suka yi kenan suna burin a ce su ne ƴan aljanna domin a lokacin su suka bi annabi Musa su suka riƙe attaura wayannan suna burin a ce su ne ƴan aljanna saboda su ne suka bi annabi Isa su suka riƙe injila wayancan sun kafirce ma injila da annabi Musa da haka sai suke fatan su ne ƴan aljanna a ce su ne za su shiga aljanna daga nan sai wannan fatan ya zama waƙi'i ya zama ma suna tabbatarwa ba wanda zai shiga aljanna sai mu kadai ne za mu shiga aljanna to shi ne Allah ya ce tilka amaniyuhum wannan babburace-buracensu ne kawai shi ne suka mai da shi ya zama gaske ya zama waƙi'i a wurinsu da haka an faɗe shi a matsayin buri saboda ishara akan cewa ƙarya ne abin da suke yi domin galibi burace-burace ƙarairayi ne daga haka sifanta wannan abin da suke faɗa cewa buri ne kawai a zuciya amma bai da hakika bai da gaskiya da haka ba su da wata hujja ba su da wata dalili akai ba kuma da su wanda ba su kuma da wani ilimi na yaqini akan wannan abin da suke fada kawai ganin dama suka yi suka ga cewa ya kamata a ce sun fadi wannan abin suka fada ba tare da dalili ba da haka sai Allah madaukakin sarki ya kawo musu abinda zai bayyana da hujja abinda za a nema daga wurin su Allah ya musu kira na adalci muji adalci irin na Allah subhanahu wataala in suka ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara sai Allah ya wahayi yace ƙarya suke yi magana ta ƙare ko bata ƙare ba ta ƙare shine a mai aljanna sun ce kuma ba za su shiga ba mai shiga aljanna sai su kuma yace ƙarya suke yi abinda suka faɗa ba haka bane ba an gama ba an gama amma Allah bai yi haka ba saboda adalci na Allah sai Allah yace qul hatu burhanakum kace musu ku kawo dalili a kawo hujja duk wanda ya da'awa ba wai kai tsaye a ce ƙarya ne kaza bane a'a kawo dalili tabbatar da wannan abin da ka faɗa haka ne ko ba haka bane ko da kana da damar da zaka ƙaryata ka ce ƙarya ne amma tunda babu dalilin nemi dalilin a kawo a zo a tabbatar shine qul hatu burhanakum Allah ya san suna da dalili ko ba su da dalili ya san ba su da dalili ya san ƙarya ce amma duk da haka yace a kawo dalili in akwai saboda a yanke ma mai da'awa duk wanda zai yi wata da'awa a yanke mai uzuri Allah ya yanke mai hanzari kada ya ji cewa an tauye mai haƙƙi da an ce ƙarya suke yi da sun koma gefe sun fara da'awar ai muna da hujjoji muna da dalilai muna da kaza yanzu sai aka karbi abin da suka faɗa din aka ce yanzu to a zo a baje hujja a baje dalili akan wannan abin da kuke da'awar cewa za ku shiga aljanna ku ne yan aljanna kowa ya kawo dalili yahudawa ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin kuma nasara ku kawo dalilin ku hatu burhanakum in kuntum sadiqin inda gaske kuke yi ku kawo dan aka jira ba dalili to ya nuna su ma da kansu sun aminta cewa wannan abin da suke faɗa ba da gaske bane dan duk wanda yazo yayin da'awa yanzu yazo yace mu ne yan aljanna ko mu yan kungiyar mu mu ne yan aljanna ko mu yan tafiyar mu mu ne yan aljanna ko mabiyawa ne su ne yan aljanna abinda za a nema shine hatu burhanakum kawo dalili menene dalilin da za a kawo na ce mutum ya kawo dalili wanda ya da'awa su mabiyansu su ne yan aljanna wane irin dalili za a nema na'am za a kawo nemi nassi a nemi aya ta alƙur'ani wata aya ce Allah ya saukar ya ce ƴan ƙungiya kaza su kaɗai ne ƴan aljanna wata aya ce Allah ya saukar ya ce mabiyawa ne su ne ƴan aljanna idan babu aya a kawo hadisi wani hadisi ne manzon Allah ya faɗa ya ce wanda ya bi wani ya shiga aljanna wanda kuma bai bi shi ba zai shiga aljanna ba idan babu aya babu hadisi sai me kuma me ya rage in ka ce kawo dalili kawo hujja sai ya ce mafarki ne aka yi aka ga Allah ya faɗa ko mafarki ne aka yi aka ga annabi ya faɗa wannan mafarkin dalili ne burhan ne ai Allah cewa ya qul hatu burhanakum burhan ake magana al-burhan kuma shine al-hujja kawo hujja hujja a shari'a kuma ita ce littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko ijma'i na malamai akan cewa duk wanda ya bi wani ko ya bi shehu wani ko ya bi wali wani aljanna zai shiga sai ka kawo hujja akai idan babu shikenan sai a ce tilka amaniyuhu wannan burace-buracensu ne kawai suka ɗauka suka sa ma zuciyarsu saboda me saboda babu dalili babu hujja da haka Allah ya kawo musu wannan tahaddi wannan kalubale to kun yi da'awa yanzu abin da ya rage kuma a nemi dalili a wurinku in dai da gaske kuke shi yasa yace in kuntum sadiqin in dai har da gaske kuke yi wannan an ba da shi a matsayin labari ne a ce musu ku kawo hujja in da gaske kuke yi amma ma'anar shi ma'ana ce ta ƙaryatawa domin idan aka ce maka kawo kaza abinda aka san ba za ka iya kawowa ba me ake nufi ana nufin a ƙure ka a ƙaryata ka a nuna ƙarya kake kai ne ka je za ka sai abu abinda mai siyar wannan ya san ba za ka iya siya ba ya san ba ka da kuɗin da za ka sai wannan abin ka ce a ina so in sai kaza sai sai to na siyar maka kawo kuɗin yana nufin ciniki za ka yi nan ya siya ka miƙa kuɗi yana nufin ba za ka iya siya ba za ka maganar mallakar wannan ƙarya kake yi ba ka da halin da za ka iya mallaka to haka aka yi musu ƙul hatu burhanakum in kun isa ku kawo hujja da za ta tabbatar da cewa ku ne ƴan aljanna da haka kamar ƙaryata su Allah subhanahu wa ta'ala yake yi a cikin wannan ayar da haka nan sai aka tabbatar da abin da suke faɗa kawai buri ne na zuciya wanda babu wani hujja babu wani dalili a kai da haka ayar tana mana ishara zuwa ga jiji da kai na al'umma da isa yana jefa su zuwa su rinka magana a kan Allah ba tare da hujja ba daga lokacin da mutum ya fara jin cewa shi shi ne su su ne su ba irinsu to daga lokacin zai iya fadawa babin yi ma Allah ƙarya yasa duk wanda suke fadawa wannan babin za ka samu daga nan suka fara sai an fara tsora ta akan cewa ku ɗin ku kaɗai ne babu masu addini irinku babu masoya annabi irinku babu masu zikirin Allah da istighfari irinku daga nan sai ka ji cewa ba ƴan aljanna kuma sai ku ku kaɗai ne ƴan aljanna da haka daga gururi yake jefa mutane zuwa irin wannan da'awa da haka mutum ya guji duk wani abu da zai jefa shi zuwa ga ji da kai da nuna isa kowane mataki ya taka a rayuwa sawa'un a mataki na ilimi ne ko mataki na ibada ko mataki na mulki kowane irin mataki ne ko mataki na dukiya kada ka kuskura gururi da ji da kai ya faɗo maka a cikin zuciya yana daga cikin mawuyacin mugayen cututtuka wanda suke lalata rayuwar mutum ka koma kana magana akan Allah ba tare da ilimi ba har ka koma kana jin cewa kaman kai ne ma kai ne addini in an taba ka an taba addini in an girmama ka an girmama addini in an maka alheri ana son addini in ba a yi maka alheri ba ba a son addini wannan duk gururi ne yake kai mutum zuwa ga wannan ya rinka jin cewa wane bai son addini an ce me yasa wane bai son addini in ya tashi ba da hujja bai taba ba shi komai ba kuma shi ne babban malami kai ba kai ne addinin ba aslan ba kai ba ne addinin da haka ka daina ɗaukan mu'amalarka da mutane da kai kamar mu'amala ne da addini ka ɗauki kanka a matsayin mu'amala da mutane kamar mutum da mutum kai ma ɗan adam ne kamar kowa in kana da wata niza a wani babi idan mas'alar da ta shafi wannan nizar ta zo ka yi mu'amala da abin da ya dace da wannan yanayin da haka gururi yana shigar ma mutum ta kowane babi sai mutum yana bi yana duba kanshi yana kuma ƙoƙarin kare kanshi daga irin waɗannan cututtukan da suke shiga zuciyar mutane da haka Allah ya ƙaryata su ya kuma kore wannan da'awar da suke yi da cewa su kawo dalili tun daga wancan lokacin har zuwa yau babu dalili babu wani wahayi da ya zo ya ce Yahudawa ne kawai ƴan aljanna babu kuma wani wahayi da ya zo ya ce Nasara ne kawai ƴan aljanna to ya tabbata tilka amaniyuhum ta tabbata kawai buratan su ne ba su da wani dalili da za su iya kafawa a kai na'am
بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
نعم الله مدوكتين سركية بلى wannan isbat ne kamar yanda waɗansu malamai suke faɗa cewa eh bana da suka ce ba wanda zai shiga aljanna ba haka bane akwai wanda za su shiga aljanna shine ma'anar bala din ta zo ta kore ta tabbatar da abin da suka kore domin yana daga cikin aikin da harafin bala yake yi idan aka kawo shi a magana idan an yi wata magana a baya an kore wani abu sai aka ce bala mana wancan abin da aka kore ba haka bane to lai yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara to bala ba haka bane akwai wanda za su shiga aljanna ba yahudawa da nasara kawai su ne za su shiga aljanna ba shine Allah ya ce bala man kasaba man aslama wajhahu lillah yanzu Allah zai faɗa mana suwaye ɗan aljanna domin aljanna ba a ɗaukanta a kabila ko a al'umma ko a wani yare banda wani yare sifa ake bayarwa duk wanda ya cancanci wannan sifar ya tabbata a kan shi to ɗan aljanna ne shine abin da Allah ya yi a nan bayan sun yi waccan da'awar to bari a faɗa muku suwane ne ɗan aljanna kowa ya kalli kanshi yahudawa ku zo ku auna kanku da wannan sifar Nasara ma su zo su auna kansu da wannan sifar. Musulmi ma su auna kansu da wannan sifar. Duk wanda ya cika to wannan shine dan aljanna. Babu maganar wata kabila ko wata al'umma ko wani gari banda wani gari. Da haka aka ce man aslama wajhahu lillah. Duk wanda ya miƙa fuskar shi da Allah. Ya miƙa wuya ga Allah. Wa huwa muhsinun sannan kuma ya zama muhsini mai ihsani a wurin aiki mai kyautata aiki falahu ajruhu inda rabbihi to wannan sakamakon shi da ladan shi yana wurin ubangijin shi shine Allah subhanahu wata'ala wala khawfun alaihim kuma waɗanda suka cika wannan sifar babu tsoro a gaban su anan abinda zai zo a gaba duk abinda suke fuskanta a gaba har zuwa tashin alkiyama an ba su garanti ba su da wani abu na tsoro da zai same su wala hum yahzanun sannan abinda suke ciki a yanzu da abinda suka baro a baya ba abinda zai zo ya bata musu rai ya sa su a damuwa daga a gaba da baya ba su da matsala in dai sun cika wannan sifar daga kowa sai ya auna kanshi da wannan sifar kenan sai ya gane shin yana cikin waɗanda za su shiga aljanna ko baya cikin waɗanda za su shiga aljanna a aje sifar kabilanci a aje sifar hudan aw nasara a aje sifar al'ira yahudawa ko kuma al'ummar nasara ko wata al'umma ta daban a ɗauki sifa wadda Allah ya sa da ita ce ake gane ɗan aljanna shine ma'ana man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الفاظ بلا ولسما لما suka fada kamar yadda muka fada a baya cewa ana tabbatar da abin da suka kore ne mana eh za a shiga aljanna ba sai yahudawa da nasara ba shine ma'anar bala sai wadansu malamai kuma suka ce a'a bala din abin da take korewa tana kore samun hujja da dalili akan abin da suka yi da'awa da aka ce qul hatu burhanakum ku kawo dalili ku kawo hujja sai aka ce bala bana bala ba ku da hujja wane ne yake da hujja shine man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih to wannan shine yake da hujja wanda zai iya kawowa cewa shine zai shiga aljanna suka ce wannan shine aikin da bala take yi a nan waɗansu malamai kuma suka ce a'a ma'ana ne bala ɗin ta ɗauka mai tsawo ma'anar bala ɗin wancan abin da kuka faɗa ba haka bane abin da zai zama daidai shine in gayyartum tariqatakum wa aslamtum wujuhakum lillah, in kun canza hanyar da kuke kai, kun miƙa wuya zuwa ga Allah, sannan kun kyautata aiki, falakumul janna, to nan ne kuke da aljanna. Ana waccan da'awar da kuka yi an kore ta ba haka bane, an tabbatar da ita idan kun zo kun bi wannan sifar da aka faɗa a cikin wannan aya. Kenan dai har ila yau ma'anar tana sake tabbatar mana cewa sun yi da'awar aljanna, Allah ya kore da'awar aljanna da suka yi makansu, ya kuma kawo sifar wanda ya cancanta a ce ɗan aljanna ne, ko kuma ya kawo sifar a bisa wata ma'anar cikin waɗannan ma'anonin, ya kawo sifar wanda in ya ce ɗan aljanna ne shi yana da dalili, yana da hujja, domin ga abubuwan da Allah ya ce in an yi za a samu aljanna, kuma ya tsayu a kan waɗannan ayyukan yana aikatawa. To wannan shi ne ma'anar bala, man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbihi. A nan malamai suka ce abinda ake nufi da aslama wajhahu, mutumin da ya miƙa kanshi ga Allah, ya miƙa fuskar shi ga Allah, suka ce abinda ake nufi shine islamun nafsi li ta'atihi, mutumin da ya miƙa kanshi ga da'a ga Allah, duk abinda Allah ya ce ayi zai yi, wanda ya ce a bari zai bari, shine aslama wajhahu lillah, wanda ya miƙa kanshi ga Allah. Amma me yasa aka kira shi da suna aslama wajhahu, ya miƙa wuya, ya musulunta ga Allah? Al-Imam Ibn Jarir al-Tabari yace an kira musulmi ne ma asali da sunan musulmi, li khudu'i jawarihi li ta'ati rabbih wa inqiyadihi lahu, saboda gaƙoƙin mutum sun miƙa wuya ga da'a ga Allah, shi yasa sai ake kiran shi da suna al-muslimu, saboda ya miƙa wuya ga Allah. Da aka cewa al-muslimu ba assalamu bane, ta an kira musulmi da suna musulmi saboda aminci da zaman lafiya, a'a ba haka bane. Addinin musulunci babu wannan a cikin cewa in aka dake ka sanan ka juya sanan a sake dukanka. Addinin musulunci fa man ya'tada alaikum fa'tadu alaihi bimithli ma tada alaikum, wanda ya muku ku yi mai irin abin da ya muku. Da aka ba addini bane na ragwanci da miƙa wuya. Da aka a nan al-islam daga al-istislamu lillahi ne, miƙa wuya ga Allah, ya zama sai abinda Allah ya ce a yi. In Allah ya ce a zauna lafiya kada a yi yaƙi, a zauna. In ya ce a fita a yi yaƙi, a fita a yi yaƙi. In ya ce a kashe, a kashe. In ya ce a bari, a bari. Wannan shi ne a ma'anar al-istislamu lillah. To man aslama wajhahu lillah, wanda ya miƙa fuskar shi ga Allah, ya zama sai abinda Allah ya ce zai yi, abinda Allah ya ce a bari ya bari. To wannan shi ne ma'anar sifa ta farko ta ɗan aljanna, miƙa wuya ga Allah. Sannan kuma waɗansu daga cikin malamai suka ce aslama wajhahu lillahi ɗin nan abinda ake nufi shi ne akhlasa lillah, mutumin da ya yi ikhlasi, ya zama duk aikin shi don Allah yake yi, shi ne ma'anar aslama wajhahu lillah. Yanzu aslama wajhahu lillahi tana da ma'anoni guda biyu a wurin malaman tafsiri, ko dai ya zama miƙa wuya da da'a da Allah, ko kuma ya zama ikhlasi da tsarkake niyya, ya zama duk abin da za ka yi don Allah za ka yi don neman yadda Allah subhanahu wa ta'ala. Suka ce wannan shi ne ma'anar aslama wajhahu lillah. Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala ya ce wannan ma'anar ta aslama tana ɗaukan waɗannan ma'anonin ne guda biyu a dunƙule, shi ne miƙa wuya da Allah da kuma kaɗaita Allah a zuciya wurin miƙa wuyan. Duk abin da za ka yi ya zama don Allah za ka yi. Kenan kowanne ɓangare a malaman tafsiri sun ba ta wani ɓangare na ma'ana ne. In an haɗa abubuwan guda biyu su ne za su ɗauki ma'anar aslama wajhahu lillah, mutumin da ya miƙa wuya ga Allah, ɗa'ar shi gaba ɗaya ga Allah, sannan kuma don Allah yake yi ba don wani ba. To wannan sai a ce aslama wajhahu lillah, ya miƙa wuya ga Allah. Daga kowa sai ya kalli kanshi ya ga menene matakin da yake kai na miƙa wuya ga Allah. Yana tsayuwa akan duk abinda Allah ya ce da abinda Allah ya hana. Wane jeji zaka iya ba kanka? Matakin 50 bisa 100 ko 60 ko 90 ko 10 ko 20 ne matakinka a wurin miƙa wuya ga Allah da kuma yin abujan Allah din. Ko wanne a ciki menene abinda zaka iya auna kanka da shi? Idan ka samu wannan, ka samu matakin farko kenan. Man aslama wajahahu lillah. Saura mataki na biyu shine wa huwa muhsinun. Mutum ya zama mai kyautatawa daga al-ihsan. Al-ihsan shine an ta'budu Allah ka annaka tara fa in lam takun tarahu fa innahu yara. Ya zama duk abinda zaka yi na ibada kana yi kamar a gaban Allah kake aikatawa. Kamar kana gaban Allah ne kake yin ibada. In ka zo zaka yi sallah, zaka tsaya a gaban Allah, zaka yi sallah irin yadda mai alan yake cewa idza qumta ila salati tafarriq qalbaka min ad-dunya. Ka kakkade zuciyarka daga duniya gaba ɗaya da abin da yake cikin ta. Wannan shine matakin al-ihsan. Duk abin da zaka yi kana ji Allah na kallonka, a gaban Allah kake yi. To idan kai wannan, ka hada wayannan, ka samu aslama wajahahu lillahi wa huwa muhsinun. Sannan yana daga cikin ihsani, kamar yadda wasu malamai suka ce ihsani shine kyautata aiki. Sai suka fassara shi da faɗin Allah maɗaukakin sarki, alladhina amanu wa amilu salihat. Amanu ɗin shine aslama wajahahu lillah, wa amilu salihat shine wa huwa muhsinun. Aiki na ƙwarai. Aiki ko baya zama na ƙwarai sai an yi shi kamar yadda manzon Allah ya koyar, kuma sai an yi shi don neman yarda Allah. To wannan shi ne zai zama aiki na ƙwarai. In babu waɗannan abubuwan guda biyu, akwai ɗaya babu ɗaya, aikin ba zai zama na ƙwarai ba. Idan ka yi shi yadda Allah ya ce a yi, amma ba ka yi don Allah ba, sunan aikin riya, sunan shi shirka. Zunubi Allah zai kama ka da shi. Idan kuma ka yi don Allah, tsantsa don neman yarda Allah, amma ba ka yi yadda Allah ya ce a yi ba, nan ma wannan aikin sunan shi bid'a, shi ma kama ka Allah zai yi da shi. Wa ya sa ka kai irin wannan aikin? To sai ka yi aiki yadda Allah ya ce a yi, kuma sai ka yi don Allah tsantsa, to sai aikin ya zama amalan salihan, aiki na ƙwarai. To wannan shi ne wa huwa muhsinun, ko wa huwa muhsinun ya kyautata aiki. Mutum ya zama mai kyautata aiki bayan ya miƙa wuya, ya yi saranda ga Allah subhanahu wa ta'ala, sai yadda aka ce mai. An ce ya zauna, an ce ya tashi, an ce ya ci abinci ya ci, an ce ya tsayar da cin abinci ya tsayar. Duka wannan shi ne aslama wajhahu lillah, ya miƙa wuya ga Allah kawai, kuma yana yi don Allah, ba don al'ada ba, ba don kowa yana azumi ba ni ma bari in yi don ka a ce ban yi ba, ba don kowa yana sallah ba ni ma bari in yi don ka a ce ban yi ba, a'a, yana yi ne don neman yarda Allah, don Allah ya ce a yi, don shi musulmi ne, ya riga ya yi saranda ga Allah, abinda Allah ya ce a yi shi yake nema ya aikata. Shi ne wa huwa muhsinun. Allah ce to duk wanda ya yi wannan, falahu ajruhu inda rabbihi, yana da sakamakon shi a wurin ubangijin shi. Kamar yadda ya gabata a ayar da ta wuce a baya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. To nan shi ma falahu ajruhu inda rabbihi, sakamakon shi yana can a wurin ubangijin shi. Allah ya aje mishi, yana jiran zuwan shi ya karbi sakamakon shi. Wala khawfun alaihim, masu irin wannan sifar ba su da wani tsoro. Tsoro ana amfani da shi ne akan abin da kake fuskanta a gaba. Kana jin tsoron kada an jima wa kaza ya faru, kana jin tsoron kada ka koma gida kaza ya faru. To duka wannan yana cikin tsoro. Abin da ake jin tsoron faruwar shi a gaba shi ne wala khawfun alaihim, Allah ya kore musu. Ba na daga lokacin da ka tsayi akan wannan, ba ka da wani abin tsoro, kada ka ji tsoron zuwan mala’ikun mutuwa. Ana ba ka garanti na ɗauke maka wannan tsoron kada ya dame ka. Kada ka ji tsoron zama a cikin kabari, ana ba ka garanti na kauce an ba ka amana daga wannan tsoron da yake fuskantar ka, shi ne wala khawfun alaihim. Haka kuma kada ka ji tsoron tashi ranar alkiyama, abu ne wanda an ba ka garanti a kai, duka yana cikin wala khawfun alaihim wala hum yahzanun, ba su da tsoro a abin da suke fuskanta a gaba, wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki. Alhuzun galibi ana amfani da shi ne akan abin da ake ciki yanzu, mutum ya ce ina cikin damuwa, ina cikin bakin ciki, ko kuma a'a wani abu ne wanda ya wuce a baya, wanda in ka tuna kaza za ka ji damuwa, za ka ji bakin ciki, ko kuma a'a wasu ne ka bari, na mutu na bar ƴaƴa, zan shiga damuwa ban san halin da zan bar su ba. Wala hum yahzanun, duka Allah ya kora wannan. Wanda ya sifanci da wannan sifar, Allah ya ce kada ya ji tsoron komai a gaba, sannan a halin da yake ciki da abin da ya baro a baya kuma kada ya damu da duk wani abu da zai fuskanta. Allah ya ɗauke musu wannan. Shi yasa Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa damina Allahu lahum zalika tahsilal ujur wa amanahum mimma yakhafuna wa yahzaru, yace Allah ya ba su garanti na abinda suka yi za su samu lada, shine falahum ajruhum inda rabbihim. Yanzu garanti ne Allah yake bayarwa, garanti na lada akwai shi, sannan kuma wa amanahum mimma yakhafuna wa yahzaru, Allah kuma ya sake ba su wani garanti akan duk wani abu da suke jin tsoro da abin da yake damun su, shi ma an ba su garanti, ba abin da za su ji tsoro, ba abin da zai dame su. To wannan ayar ta ɗauki wannan ɓangarorin na garanti guda biyu da Allah subhanahu wata'ala ya ba ma irin waɗannan mutanen waɗanda suka sifanci da waɗannan sifofin ƙwaya biyu katal. Waɗannan sifofi ne guda biyu kawai, Allah ya ɗauki wannan garantin ya bayar akan duk wanda ya riƙe waɗannan sifofin. Kana da garanti ba na shekara biyar ko shekara goma ba, garanti na har abada. Allah ya bayar akan wannan sifofin guda biyu. Abinda kawai yake buƙata, aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin, kawai ka miƙa ma Allah wuya, ka yadda kai bawa ne tsantsa, sai abinda Allah ya ce, ba ka da ja a hukuncin Allah, ba ka da wani ja a wata doka ta Allah da Allah ya kawo. In ya ce a yi kawai a yi, in ya ce a bari kawai a bari, sawa'un ka san me ya sa aka ce ko baka sani ba. Wannan shi ne aslama wajhahu lillah, ka miƙa wuya ga Allah, sannan a aiki ka tsaya ka kyautata aiki, ka yi aiki na ƙwarai, aikin da Allah ya ce a yi a irin sifar da Allah ya ce a yi, sannan kuma ka yi don neman yardar Allah. Kana ɗaukan wannan sifar, to ka samu wannan garantin da Allah yake bayarwa na har abada. Shi kenan ka ci kyauta kenan ta na garanti. Amma aiki shi ne abin lura, me kai za ka iya yi ko ba za ka iya yi ba, shi ne abin lura. Allah bai taɓa ɗora ma al'umma wani abu wanda bai yiwuwa, ko a cikin hukunce-hukuncen Allah akwai wani abu wanda ba za a iya ba. Duk abin da kaga Allah ya ɗora ma mutane za su iya. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah bai ɗora ma wani rai sai abin da zai iya. Daka ba wanda ba zai iya ya zama aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun ba, domin ba ma Allah ba akwai wanda yake zuwa yuslimu wajhahu li ghairillah wa huwa muhsinun, kuma yana yi kuma dole ya yi. Zai je sai su sai yadda aka yi da su, ko aiki mutum ya je ya shiga na jami'an tsaro, yana aiki na jami'an tsaro in ba da niyyar ibada ya shiga ba, abinda yake yi ba aikin wani ba ne, kuma aslama wajhahu lahu sai yadda aka ce. In aka ba da doka ba wanda ya isa ya canza wannan doka, shi ma ya san bai isa ya saba dokar ba sai an yi ta kaga sai tsaya anan ya tsaya bai isa ya tashi daga wannan wurin ba sai san da aka zo aka ce ya tashi aka ce yau sallah zaka tafi kaje ka tsaya a wuri ka zaka sa kaki babu magana idi babu magana sallah a tattare da shi dole zai je yayi wannan aikin zai tsaya a haka ya riga ya ni kauya ya ni kauya tsantsa kuma huwa muslimin zai tsaya yayi aiki da inganci ingantaccen aiki babu wani ojora ko wani ha'inci a ciki amma shi ne ya garantin shi da aka bashi in ya tsaya yayi wannan aikin yana da garanti mana yana da albashi kuma yana da fansho yana da fansho in yayi ritaya shine garantin shi da aka bashi amma ya tsaya saboda wannan garantin ya miƙa wuya kuma yayi aiki amma kai Allah mahaliccin sammai da ƙasai yana baka garanti ya baka aiki kuma ba za ka tsaya kai ba sai ka fa aminta da alƙawarin wani Allah akan alƙawarin Allah daka wannan ayar tana nuna mana fadin rahamar Allah da kuma mizani na Allah da yake bayarwa ga bayi mizanin samun aljanna ba a kungiya yake ba ba a wata jama'a yake ba ba wata kabila ko mutanen wani gari yake ba mizani ne gashi nan zai iya shiga ko ina a duniya zai iya shiga cikin kowace kabila a duniya zai iya shiga kowane gari a duniya man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun wannan shine dan aljanna haka duk wanda ya da'awar aljanna sai ya auna aikin shi da wannan sifar idan sifar ta dace da wannan sai a sa mai ran aljanna idan kuma aikin shi da mu'amalar shi bata dace da wannan ba sai a ce tilka amaniyuhum burace-burace ne kawai yake da shi na cewa shi dan aljanna ne alhalin kuma ba dan aljanna ba ne daga cikin wannan ayar akwai kwadaitarwa da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi dangane da tsayuwa a kan hanyar da za ta kai mutum zuwa ga aljanna da kuma tsoratarwa a kan hanya ta gururi da isa da jiji da kai wadda mutum za ta kai shi ya rinka da'awar cewa shi ne dan aljanna wanda ba shi ba dan aljanna ba ne daga wannan ayar tana da ire-irenta na ayoyin alkur'ani wanda suka zo da irin wannan ma'anar wanda suke ƙara ƙarfafa ma'anar abinda wannan ayar ta kunsa za mu dora a kansu da kuma ayar da take gaba wadda wala Allah za mu tsaya a kanta a darasi mai zuwa insha Allah ta'ala muna fata abinda muka yi na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya sanya mu cikin masu sauraron magana da yin aiki da mafi kyanta wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar to akwai update na maganar batir an samu wasu bayin Allah har ila yau da suka sake bada gudunmawa a kai mun samu malam Ashiru wanda ya bada gudunmawa a wancan karan kusan shi ya bude asusun ko ya bude asusun da naira 20,000 to yanzu ya sake ƙara naira 5,000 Allah ya saka mai da alkhairi 5,000 din da ya bayar ta ya ce a yi amfani da ita gudunmawar aiki da ake yi na rufin da kuma na baranda da aka wancan na farko shi ne na batir akwai honorable Alhaji Ahmad Aminu ya ba da gudunmawar naira 10,000 shi ma a kan abin da ya shafi batir akwai malam Sha'ibu makwabcin masallaci shi ma ya ba da gudunmawar naira 5,000 amma a sa a cikin ayyukan masallaci sannan akwai mutum ɗaya wanda ya tura naira 500 akwai mutum ɗaya mai 1,000 akwai kuma mutum biyu masu naira 5,500 akwai mutum biyu to sun gama aiki kenan ku akwai mutum biyu wanda sun tura naira miliyan ɗaya ɗaya akwai masu kawo kuma sadakar abinci na buɗe baki da na sahur na masu itikafi wanda su ma wasu tun da aka fara Ramadan suke wannan aikin wanda kuma suka zo bayan an shigo goman ƙarshe masu abincin sahur dukkansu suna cikin wanda suke buƙatar mu sanya su a cikin addu'o'inmu na alkhairi Allah ya saka musu da alkhairi sannan akwai Alhaji Abbas Musa wanda ya kawo gudunmawa ta kyamara mai kyau ta zamani wanda za a ci gaba da amfani da ita a masallaci wurin recording din abubuwan da ake gudanarwa shi ma Allah ya saka mai da alkhairi zaka yan uwa suna ta kokari iyakar kokarinsu da gudunmawar da suke bayarwa muna addu'a Allah ya saka mu kowa da alkhairi wadanda ma suke da niyya amma Allah bai hore musu abin da za su yi ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan niyyar da suke da ita ta zama sanadi na samun buɗin su a rayuwa domin su amfana al'umma addini ya amfana da abin da Allah madaukakin sarki ya hore musu wadanda kuma suke da shi amma niyyar ba ta zo ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawar musu da shedan daga kusa da su ya kusanto da su da rahamar Allah subhanahu wata'ala ya ba su ikon yi don Allah ya faɗa mana ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha shedan shine yake zuwa in an yi magana sadaka ya rinkai muku alƙawarin talauci yace in ka bayar yanzu saura account ɗinka kaza zai rage da ka cire kaza fa yanzu saura kaza shine ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha amma yana umartar ku da ayyukan alfasha in wani abun banza ne za ka yi ta kashe kuɗi sai ka gama ka zo kana nadama kana takaici a lokacin ba zai zo ya tuna maka cewa za ka yi talauci za ka rasa ba sai idan alkhairi ne haka Allah ya riga mana wannan tunan asirin dangane da aikin shedan haka muna roƙon waɗanda shedan ɗin yake kusa da su Allah ya nisanta su da shi ya kusanto da su zuwa ga rahmar Allah subhanahu wa ta'ala اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين